sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya da haka a koda yaushe muna nan a hanyar sadarwar mu ta internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Yau Asabar 13 ga watan Yuli shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji ƙarin haske akan kisan ƴar shugaban kungiyar Yarbawa ta Afeneferi. Sannan za ku ji cewa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga kotun ɗaukaka ƙara a Yemen da ta soke hukuncin kisa da ta yankewa wasu mutane su 30. Bayan nan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar mana da shirin jawabai daga dattawa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum. Mahaukacin guguwar nan da ake wa lakabi da Barry na sauka a jihar Louisiana dake kusa da teku a cewar cibiyar nan ta Amurka dake sa ido kan aukuwar bala'in guguwa. Amma ta kara da cewa karfin guguwar ya ragu, sai da jin da haka hukumomin na gargadin cewa guguwar ta Barry na iya zuwa da ruwan sama kamar da bakin kwarya hada da iska mai karfin gaske wanda ka iya jefa rayuwar mutane cikin hadari a yankin tekun Gulf da kuma cin gefen tsaunukan Mississippi. Wannan guguwa wacce ita ce ta farko da za ta sauka a wannan yanayi na bazara da aka shiga na tafi ne da iska mai karfin tafiyar kilomita 120 cikin sa'a guda, wacce a da take tafiyar kilomita 9 cikin sa'a daya. Hukumomin yankin sun ce hasashen cewa guguwar ta Barry za ta zo da ruwan saman da zai kai har karshen makon nan yana zuba. Ana sauraron a gobe Lahadi ne jami'an hukumar shige da fice ta custom a nan Amurka wacce ake kira ICE a takaice za su kaddamar da wani samaman kama bakin haure da ke zama a kasar ba da izini ba. A jiya Juma'a, shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da aikin kaman wanda zai mai da hankali wajen cafke ɗaruruwan iyalai a biranen Amurka da suka hada da Chicago, Los Angeles da kuma New York. Ken Kuchileni shine muƙaddashin shugaban hukumar da ke kula da shige da fice a Amurka.
They're absolutely going to happen. There's approximately a million people in this country with removal orders.
Yace lallai za a aiwatar, akwai kuma akalla mutum miliyan 1 a wannan kasar da aka ba su umarnin su fita, amma ba wannan dalili ne kawai zai sa a nemi rukunin mutanen ba. Gaskiyar magana ita ce waɗannan mutane ne da aka bi ka'idoji wajen ba su takardun umarnin su fita daga Amurkan. Hukumomin Somalia sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar harin da aka kai a wani otel da ke kudancin birnin Kismayo mai tashar jiragen ruwa ya haura zuwa 33. Shugaban yankin Jubaland Ahmed Muhammad Islan, wanda aka fi sani da Madobe, ya ce an gano ƙarin mutane 56 da suka ji raunuka a harin wanda aka kai a jiya Juma'a. Ya ƙara da cewa daga cikin waɗanda suka mutu har da 'yan jarida biyu da wani ɗan takarar shugaban ƙasa da za a yi na yanki da wani ma'aikacin Majalisar Ɗinkin Duniya. Inda ya ƙara da cewa daga cikin mawatan har ila yau akwai Amurkawa da 'yan ƙasar Kenya da Burtaniya da Tanzania da kuma wani ɗan ƙasar Canada. Jami'an tsaron yankin na Kismayo sun faɗa wa muryar Amurka cewa sun kashe aƙalla maharan 4 daga cikin waɗanda suka kai wannan farmaki. Shugaban ƙasar ta Somalia Muhammad Abdullahi Farmajo ya kwatanta harin a matsayin tsananin mugunta da ragwanci da 'yan ta'addan suka kai. Dabban masu zanga-zanga a Hong Kong sun fita yau Asabar domin nuna adawar su ga 'yan kasuwar ƙasar China da ke harkokin cinikayya su a yankin. An yi boran ne a yankin da ake kira Shuen Shui wanda ke kusa da garin Shenzhen na China da ke daidai kan iyakar yankin na Hong Kong da ƙasar ta Sin. Masu zanga-zangan da yana so ne 'yan kasuwar na China su daina sayan kayayyaki a yankin na Hong Kong suna kaiwa ƙasar ta China. Rahotanni sun ce da yawa daga cikin shagunan 'yan kasuwar na China sun kasance a rufe yayin wannan zanga-zanga. An shiga yini na biyu da Rashi ke ci gaba da sayar da makamin masalin zami kira S-400 ga ƙasar Turkiya. lamarin da ka iya raunana dangantakar da ke tsakanin Amurka da Turkiyyar. Ya kuma sa sabuwar fasaha kera makaman soji na Rasha ya shiga hannun ɗaya daga cikin manyan mambobin kungiyar tsaro ta NATO. Ma'aikatar tsaron Turkiyya ta ce a yau Asabar wani jirgin Rasha na hudu ya soke wasu ƙarin sassan makaman na S-400 masu linzami a wani filin tashin jiragen sojin ƙasar da ke kusa da birnin Ankara. Hakan na nufin hukumomin ƙasar ta Turkiyya sun yi watsi da barazanar da Amurka ta yi musu na ƙaƙaba musu takunkumi muddin ba su kauce wa sayan makaman ba. A jiya Juma'a jirgin Rasha na farko ya isar da wasu sassan makaman waɗanda kuɗinsu ya kai dala Amurka biliyan 2.2, lamarin da ya ja hankulan hukumomin Brussels da na Washington.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya ana ci gaba da alhinin kiskar 'yar gidan shugaban kungiyar Yarbawa ta Afenifere, Funke Olakunri. Wace wasu rahotanni suka raiwaito 'yan sanda suna cewa 'yan fashi ne suka halaka ta. Rahotanni sun ce lamarin ya faru ne a jiya Juma'a yayin da take kan hanyarta ta zuwa Akure daga jihar Legas. Dazunan na tuntubi wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambol da ke jihar Oyo domin jin ƙarin bayani kan wannan lamarin da ya faru.
Ƙarin bayani a nan shi ne rundunar 'yan sanda ta jihar Ondo. Wato ta ce ta baza komarta domin gano waɗanda suka aikata wannan ɗayan aiki na kashin Mrs. Funke Olakunri, wato diyar babban kungiyar Afenifere ta Najeriya ko kuma ta ƙasa, wato fasoranci. Sannan kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Ondo ya shaida min cewa bayan sun baza komarsu, shugaban wato babban baturin 'yan sanda na Najeriya Muhammad Adamu ya aiko da wasu ƙwararru masana laifuffuka za su taimaka musu a nan jihar Ondo domin su gano waɗanda suna kashe wannan mata. Mu a halin yanzu suna aiki ba dare ba rana, inda dai sun gano waɗanda suka aikata wannan ɗayan aikin.
Yaya mutanen yankin suke kallon wannan kisa?
Mutanen yanki musamman na nan kudu maso yammacin Najeriya amma jihar Ondo, wato suna cike da takaici a game da kashe Mrs. Funke Olakunri. Wato sun nuna jin zafin su kwarai da gaske saboda kashe ta ya zo musu da wato zafi, musamman daidai wannan lokaci da ake ganin cewa wato gwamnatin Najeriya tana kokarin ta samar da tsaro a wasu sassan da ake rikici a Najeriya, kuma ga rashin tsaron yana ci gaba da faruwa a wasassa musamman har zuwa nan kudu maso yammacin Najeriya, inda aka kashe wannan matar da ake ganin ubanta yana ɗaya daga cikin fitattun wato shugabannin ƙabilun Yarbawa ko kuma ƙungiyoyin wato Yarbawa suke nan kudu maso yammacin Najeriya. Har wa yau dai shi kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Ondo Femi Jafarsani ya ce lalle daɗewar da an kai sai sun kamo waɗanda sun ka kashe wannan matar, wato Funke Olakunri. Sannan suna nan suna aiki kuma ba za su tsaya ba sai sun gano waɗannan aikata dukkan laifukan da ake aikatawa a faɗin jihar Ondo. Sana ya ce kamar yadda mutane ke faɗa ba haka ba ne, cewa wasu mutane ne wana ganin makiyaya Fulani ne na kashe wannan matar. Wasu ya ce a'a, duka na su gani yan fashi da makami ne suka kashe ta, waɗanda ke tare hanya suna karɓar fiyoyi da kuɗaɗe da ƙaddarorin mutane. Domin inda an ka kashe ta a nan kan tagwayen titin Ejibu waje zuwa Bore gulmi wanda yake wato da wuya a samu irin wannan abu ya faru, amma sai ga shi an yi. Kuma ba za a ce wai makiyaya Fulani ne suke wannan wurin ba, bali a ce su ne suka aikata wannan aikin. Saboda haka su dai a nasu gani wasu wato masu aikata laifuffuka ne kamar irin fashi da makami suka kashe wannan matar.
shaida Hassan Umar Tambuwal. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga kotun ɗaukaka ƙara a Yemen da ta soke hukuncin kisa da ta yankewa wasu mutane su 30 a farkon wannan mako, wanda hukumomin Houthi suka ba da umarni a babban birnin Sana'a. Ga fassarar rahoton wakilin muryar Amurka Lisa Schlein daga Geneva. Yawancin mutane 30 din da aka yanke wa hukuncin kisa sun hada da malaman makaranta, dalibai da 'yan siyasa. Ofishin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya alakanta mutanen ne da 'yan jam'iyyar Islah, ƙungiyar da ke yawan sukar lamirin 'yan Houthi. 'Yan tawaye na Houthi waɗanda ake zaton Iran na goyon bayansu sun kwashe sama da shekaru 4 suna yaƙi da ɓangaren gwamnatin Yemen, wacce hukumomin Saudiya ke marawa baya. Mai magana da yawun kungiyar kare haƙƙin bil'adama Ravina Shamdasani ta ce mutanen suna ta gayyara a kurkuku tun bayan da aka kama su a shekara ta 2016. Ta ƙara da cewa an tuhube su a shekarar 2017, sannan duk da cewa an yi ta sauraron ƙararrakin su a kotu tun daga lokacin. Shamdasani ta ce babu wani daga cikin su da ya iya kare kansa.
The arrests also took place without warrants for the most part.
Har ila yau an kama su ne ba tare da takardar izini ba, ba kuma tare da an gurfanar da su a kotu ba. Har tsawon watanni ko har zuwa shekara a lokuta da dama. Kuma ba zato ba tsammani abin da ya zo mana da mamaki a ranar 30 da ta gabata. Sai muka ji har an yanke musu hukunci. An dai tuhumi mutanen su 30 da laifukan hada kai da wata kungiyar 'yan bindiga da ke tada hankali da niyyar kai hari akan kwamitoci masu alaka da Houthi da ma'aikatansu. Sai dai Shamdasani ta ce za a ɗaukaka ƙara akan wannan hukunci da kotu ta yanke.
This is why we felt it important to come out now and speak about the high likelihood.
Wannan shine dalilin da yasa muka ga yana da muhimmanci mu fito mu yi magana a yanzu kan cewa yawancin waɗannan zarge-zarge na da nasaba da siyasa. Sannan akwai zarge-zarge kwarara da ke nuna cewa an ci zarafin waɗannan mutane. Abokan hulɗarmu da ke ƙasar ta Yemen sun samu damar zantawa da wasu daga cikinsu waɗanda ake tsare da su da iyalansu da nufin tattara waɗannan zarge-zarge wuri guda. Shamdasani ta ƙara da cewa akwai alamu da ke nuna cewa an hana waɗanda ake tuhuma 'yancinsu na samun adalci a shari'ar da aka musu. Ta kuma yi kira ga kotu da ta yi watsi da duk wata ƙara da ke da nasaba da siyasa. Ta kuma yi hukunci bisa adalci kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka shimfiɗa idan ana tuhumar mutum da wani laifi. Madalla masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan na ca ƙarfe 4 da minti 44 na yamma. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaban Majalisar Dattawa Ahmad Lawan ya ce yana da labarin Shugaba Buhari zai gabatar da jerin sabbin ministoci don tantancewa. Haka nan Shugaba Buhari, wanda ya mika sunan Justice Tanko don zama babban alkali, ya kuwa buƙaci majalisar ta bashi damar naɗa masu ba da shawara 15. Sai Idu Bayero APC Karu ya buƙaci shugaban ya kauce wa kara da kiyashi.
Ya ɗauki mazaje, ya ɗauki injiniyoyi, ba injiniyoyi ba. Wallahi akwai waɗanda suke wa Boko Haram zagon ƙasa, kuma wallahi ba masu son sa bane.
Shugaban hukumar Alazai Barista Abdullahi Muktar ya duba tashin rukunin farko na alhazai daga Katsina.
Haƙƙi na alhaji ba zan yi ƙasa a gwiwa akan sa ba. Ko a ma'aikata muka ce haƙƙin mu shine mu kula da alhazai ba mu je mu yi aikin haji ba.
Yan Shi'a sun yi zanga zangar neman sako Elzazzaki da suka ce ba shi da lafiya da hakan ya sanadiyar rasa ran matasa biyu. Akan yan Shi'ar sun yi barazana ga rayuwar shugaba Buhari matukar wani abu ya samu shugaban nasu. Yan sanda tara sun samu raunuka inda suka kama yan Shi'an 40. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja.
Haka dai, to yanzu kuma bari mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su saki yi ma yan arewacin Najeriya jawabin su ne Malam Musa Gamboya Kana Zaria, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa, da kuma Rabara Murtala Mati daga Kano. Ga Malam Musa ya Kana.
To a'udhu billahi min sha'an bismillahir rahmanir rahim kuma su jami'an tsaro ina kira a gare su don Allah don annaba su ji ba Allah su ji wa annaba kar su ji ba wannan albashi da ake biyan su a duk wanda ya ji yadda mutum dadi shi ma fa Allah zai ji yadda shi wanda ya sanadin fitan wani kunci shi ma Allah zai fitar da shi daga cikin kuncin nan so yi don Allah ina kira kuma ga ƴan uwan mu Fulani har yanzu lokaci bai kure ba maharan nan don Allah don annaba Fulani mun san su da jin kunya domin Fulani babu wanda ya kaiba Fulani ne jin kunya amma yanzu Fulani an gurbata to lokaci da ya kure ba don Allah a tuba a ajiye makaman nan a zo a rungumi zaman lafiya kaman a yankin Maiduguri bare bare an san su da addini domin duk annab aka fada alqur'ani za a ce shi ne Maiduguri to don Allah don annabi ku ajiye makaman nan don Allah kar ku yadda wasu mutane su gurbata imaninku ya kasance ana amfani da ku wajen kashe al'umma waɗanda suke gurbata muku imanin nan lashira ba abin da za su yi muku kuma hasali ma kafin a tafi lashiran nan lalle lalle sai an tadda kaskanci a duniya kafin a tafi lahira domin shi Allah baya barin azzalimi kira kuma da shugabanni don Allah don annaba ku daina amfani da kujeranku a wanda Allah ya ba ku bisa taimakon waɗannan talakawan nan idan gaskiya ta zo akan kowane ne ya kamata ku yi amfani da gaskiya domin mafi akasari ƴan siyasa kuna amfani da kujerunku sai a kai mutum kotu kotu ta yi hukunci ko a ce a ba da bele mutum ko a ce a saki mutum wanda dokan nan ita ta dora ku akai domin tun daga zuwa gwamna zuwa shugaban kasa babu wanda ya rantsar da shi face da alƙalan da suke hukunci a kotunan nan to ya kamata a jibi Allah a jibi annabi ku duba wanda kotu ta ce a bada bele shi ko a sake shi kar ku yi kotu kangara ko bi umarnin kotu idan ku kun ce kotunan nan ba su da amfani to ashe kuwa rantsuwan da suke muku ba shi da amfani domin in ba don su bada ba ku zama ba domin ku kanku idan abu tai habarawa kukan kai wajen waɗannan alƙalan ne ku kuma alƙalai ku ji tsoron Allah duk abin da waɗannan mutanen za su ba ku ƙararre ne gaskiyan ku shine Allah zai fidda ku duniya da lahira kuma wanda ya rike gaskiya shine zai zawo mu cikin mutunci duniya da lahira kuma idan kuka karɓi hanci a wurin su ku iya sani fa ba ku da kima a idan su domin ranan da ba su akan mulki ba ku fa da kima kuma su ne masu tona muku asiri a turo EFCC gidajenku a kama ku a ce an ba ku hanci to ya kamata ma'aikatan shari'a ku tsaya tsayin daka a ƙasa domin ceto al'umma domin ƙasar nan an shiga wani hali kuma ina kira ga mutanen arewa halin da muke ciki a arewa man kai la haula wala quwwata illa billahi aliyyi azim kwanan da nake jin wasu dattijan arewa za a yi taro a Kaduna to ina kira ba mu ki a yi taro ba amma a sa hatta da malaman addini da waɗanda suke da zaune da mutane a cikin anguwa in dai ana so a yi maganin tsaro domin waɗannan mutanen su suka san gurbatacce suka san na kirki don haka tsaro ya tattara akan alhakin kowa dan sanda kake soja kake civilian kake dan banga kake kai hatta mata haƙƙin tsaro yana kan mu gaba daya domin yau in mun zauna lafiya kowa zai zauna lafiya in ba mu zauna lafiya ba wanda zai zauna lafiya kuma adalci shine ginshikin zaman lafiya a ƙasa
to kira ga sarakuna da hakimai
suna da kyakkyawar rawar da za su saka amma abin da ke ba mu takeici su ƴan siyasa ba su karfin gwiwa kai ne an baka hakinta an ce albashinka bai wuce naira 20,000 ba ko 50,000 alhanin kana cikin tsaka mai wuya domin yanzu ku ji ba abin da ke ankuwa a zamfara ai hakiman nan daga tannan su ake zuwa ake kai ma harhare kai ne kana hakimi jami'an tsaro sun kira ka sun yi zama da kai ko kana ganin akwai wata matsala ka faɗa ma jami'an tsaro ga halin da ake ciki a yankinka amma kana komawa sai su waɗannan gurbatattun nan su kira ka ce to mun ji labari an yi zama da kai ka ce kaza alhanin kai kuma da jami'an tsaro kai magana haka faɗa musu halin da ake ciki to idan ku ana haka ta ina hakimi ko sarki zai bada sirrin gurbatacce tunda in har zaka ba jami'in tsaro sirrin ga inda gurbatacce yake domin ai magane shi sai magana ta fito a kira ka a waya a ce maka kaje kace kaza kace kaza har su biyo ka su ana maka barazana da rayuwa wasu ma kashe sun ake yi to idan fa ba a gyara tsaron kasar nan ba to gaskiya ba wanda zai zauna lafiya domin ku iya sani idan kuna tanka hukuma su mulki ne dududu fa in kai gwamnati ne in ta hanka shekara 8 ne kai ka gama in kai shugaban kasa ne in ta hanka shekara 8 ne kai ka gama kuma cikin talakawan nan fa zaka koma safali ma idan ba ku aiwatar da gaskiya ba har ku koma ga Allah babu kwanciyar hankali da zaku zauna da zai dawoma a gare ku ƴaƴan ku ma su za su iya zama muku annoba sakamakon kun gurbata ƴaƴayen wasu to kiran da muke yi da ƴan siyasa domin lokaci ne na demokrasi ba mulkin soja bane ƴan siyasa ku kuke da alhaki ku nada wanda kuka ga ya cancanta domin a ce to rayukan al'umma kuma ku yi hankali li da fadawa mugayen fadawa akwai kuna da fadawa wanda ba su ba ku shawara na kirki wanda suna amfani da kujeran ku ne domin wata manufa nasu na tara abin duniya to ku iya sani ko ba duniya fa akwai lahira in an tafi lahira kuma babu lauyan da zai tsaya maka abun da kai shine zaka tarar dan hairan hairan in sharran sharran
shi ko rabar Murtala Mati cewa yi
ina yi muku sallama a cikin sunan Yesu Almasihu ni ne rabar Murtala Mati dan gora mataimakin shugaban kungiyar kristoci ta ƙasa a rehen jihar Kano. Allah a cikin hikimarsa ya sanya mu kasance a ƙasa ɗaya duk da bambance-bambance na harshe, kabila, jinsi, al'ada da addini da ke tsakaninmu. Haka Allah yake son ganinmu, muna karanta yadda Allah ya rarraba harsuna ‘yan adam a littafin fara sura 11 aya 7 zuwa aya 9. Da Allah ya so mu kasance da harshe daya, al'ada daya, addini daya, ko imani daya, da haka muke. Amma a cikin hikimarsa ya bar mu cikin waɗannan bambance-bambance. Muddin muna so mu kiri da zama tare, dole ne mu darjanta juna, mu riƙa fatan alheri ga juna, mu riƙa faɗa alheri ga juna, mu riƙa ganin kimar juna, mu daina ƙyama ko rasa juna. Babu wata riba da rigima, rikici, fada, tozata juna ko kashe-kashen juna zai kawo mana sai dai da na sani. Yesu Almasihu ya yi zaman lafiya da kowa kuma ya koyar da zaman lafiya da ƙaunar juna tsakanin mu mabiyansa da sauran mutane. A littafin Romawa sura 12 aya 14 zuwa 17 Ubangiji ya ce ku sawa masu tsananta muku albarka, ku sa musu albarka kada ku la'ance su. Ku taya masu farin ciki farin ciki, masu kuka kuwa ku taya su kuka. Ku yi zaman lafiya da juna, kada ku nuna alfarma sai dai ku miƙa kanku da aikata ayyukan tawali'u. Kada ku aza ku kanku ko masu hikima ne, kada ku rama mugunta kowa da mugunta. Ku yi ta lura al'amuranku ku zama daidai a gaban kowa. Ya ku ƙauna da juna, kada ku yi ramuwa sai dai ku bar wa fushin ku, domin a rubuce ta cewa ramuwa ta wuce ni zan saka in ji Ubangiji. Har ma in maƙiyinka yana jin yunwa ka ci da shi, in yana jin ƙin ruwa ka sha da shi. ‘Yan uwana masu bin Yesu Almasihu da sauran mutane jama'ar wannan ƙasa musamman arewacin Najeriya, ina muka samu koyarwar tashin hankali, ina muka samu koyarwar rashin haƙuri da rashin dafartawa? Yesu Almasihu ya ce a cikin littafin Matta sura 5 aya 39, ina gaya muku kada ku ji a cuce ku, amma in wani ya mare ta a wannan kurci ka jiya masa ɗayan kuma. Bugu da ƙari a littafin Ibraniya sura 12 aya 14 Ubangiji ya ce ku himmatu da zaman lafiya da kowa, ku zama a tsarkake in banda kuwa ba wani wanda zai ga Ubangiji. Abin ta kai shi da baƙin ciki, ƙasar mu Najeriya ta zama filin ta zai rikici, faɗa, kashe-kashen juna da sunan addini musamman arewa. Ina kira ga musamman manoma da makiyaya mu zauna lafiya. A da can ba a san mu da wayannan rigingimu ba, a da can da makiyaya da manoma mabarta ne, ana zaman lafiya, ana cin ribar zama tare. Manomi zai kira makiyayi ya kai nono a gurinsa, makiyayi kuma zai zo gun manomi ya kai hatsi a gurinsa. An san mu da zaman lafiya, an san mu da karanta juna, an san mu da ƙaunar juna, an san mu da mutunta juna. Menene ke faru? Ina muka samu wannan? Addinin Kirista bai koyar da tashin hankali da rigima ba. In fact, Yesu Almasihu ma ya koyi da cewa kada mu rama in an cuce mu kada mu rama ba ma magana tsokano rigima ba a'a in ma an tsokane mu in ma an cuce mu kada mu rama mu yi addu'a mu zama lafiya da kowa dan haka ina kira da musamman mu yan arewa ɗan Najeriya wa Allah mu karanta juna mu mutunta juna mu zama lafiya da juna wannan shi ke taimake mu kiriba zama tare da Allah ya so mu kasance da imani ɗaya da haka muke da Allah ya so mu kasance kabila ɗaya da haka muke amma Allah ya bar mu da bambance bambance mu ina bukata ko mu zauna lafiya mu mutunta juna don mu kira kiriba zama tare da wannan muke yi a ƙasar mu Najeriya fatan zama lafiya
sunan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla yanzu kuma ga wannan sakon.
Saka mai wuya.
Sunana Asabe Babanahaya, shugaban mata 'yan jarida na Najeriya. Saka mai wuya. Wannan shiri daga muryar Amurka. Ina jin daɗin sa kuma 'yan Najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin daɗin ta. Domin na ilmantar da mu na karantar da mu na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu.
Sunana Ahmadu Maru, sakataren mai watsa labarai a kungiyar Macaya da Manoma da ake kema Platform Paysan na Niger. Saka mai wuya, muna son shi yana cikin ranmu duk da za a yi shi kafin ya fara ma kana tuna wai bisa me za a yi wai bisa me za a yi duk wanda bai da gaskiya gaskiya ina yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare.
Sunana Ambassador Yusuf Mamman, ina taya sashen Hausa na muryar Amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato saka mai wuya.
Sunana Abdurrahman daga Sabon Fadama Accra Ghana, na sauraron saka mai wuya saboda muhawaran da 'yan siyasa suke yi muna koyan abubuwa tare da wannan muhawara da suke yi shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari saka mai wuya akan VOA Voice of America.
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma nan karan a takaice.
Maukacin guguwar nan da ake wa lakabe da Barry ta sauka a jihar Louisiana da ke nan Amurka kusa da teku a cewar cibiyar nan ta Amurka da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa amma ta kara da cewa karfin guguwar ya ragu. Sai da duka haka hukumomin na gargadin cewa guguwar ta bari na iya zuwa da ruwan sama kamar bakin kwariya hada da iska mai karfin gaske wadanda ka iya jefa rayuwar mutane cikin hadari a yankin tekun Gulf da kuma can gefen tsaunukan Mississippi. Wannan guguwa wacce ita ce ta farko da za ta sauka a wannan yanayi na bazara da aka shiga na tafi ne da iska mai tafiya kilomita 120 cikin sa'a guda wacce a da take tafiya kilomita 9 cikin sa'a daya. Hukumomin yankin sun yi hasashen cewa guguwar ta bari za ta zo da ruwan saman da zai kai har ƙarshen makon nan yana zuba. Ana sa ran a gobe Lahadi ne jami'an hukumar shige da fice ta kwastam a nan Amurka wacce ake kira ICE a takaice za su kaddamar da wani samaman kama bakin hauren da ke zama a ƙasar ba da izini ba. A jiya Juma'a shugaban Amurka shugaba Trump ya tabbatar da aikin kaman wanda zai mai da hankali wajen cafke ɗaruruwan iyalai a biranen Amurka da suka haɗa da Chicago, Los Angeles da kuma New York. Hukumomi a Somalia sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar harin da aka kai a wani otel da ke kudancin birnin Kismayo mai tashar jiragen ruwa ya haura zuwa 33. Shugaban yankin Jubaland Ahmed Muhammad Islan, wanda aka fi sani da Mudube, ya ce an gano ƙarin mutane 56 da suka ji raunuka a harin wanda aka kai a jiya Juma'a. Ya ƙara da cewa daga cikin waɗanda suka mutu har da 'yan jarida biyu.
To masu sauraro baki daya abinda ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haila da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Kit Home ni Zahra Aminu Fage yake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.